إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يمتي نشاب يرق وتنز القعدة hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ta yi daidai da 23 ga watan 5 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidul Bukhari dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadul Ma'ad littafi ne wallafar babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wanda kuma babban malami Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya takaita mana shi cikin mujalladi guda Allah ya ji kansu da rahama wannan kuma shine darasi na 33 a cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun shiga fasalin da yake bayani game da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa sallama game da aikin Hajji da Umara mun karanta cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi umara bayan hijirarsa daga Makka zuwa Madina umara ɗaya har guda hudu kuma dukkanin su yayi su ne a cikin watan Zulqa'ada kamar yanda Nana Aisha Abdullahi dan Umar Anas bin Malik suka ruwaito sannan yayi mana bayani game da waɗannan umrori guda hudu akwai umrar Hudaybiya akwai umratul qada akwai umratu allati qarnaha ma'a hajji sannan umratu minal ji'rana wayannan sune umrori guda hudu da aka rubuto cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amma ɗaya daga cikin su bai yi ta ba domin an samu sulhu tsakaninsa da Quraisha kamar yanda muka karanta to sannan yayi aikin hajji guda ɗaya umra hudu aikin haji guda ɗaya sallallahu alaihi wa sallam sannan dukkanin umrorin da yayi yayin su ne a cikin ashhurul hajj a cikin watannin aikin haji inda ya saba wa mushrikai wanda su suna kyamar yin umra a cikin watannin aikin haji wannan dalili ne dake nuna cewa yin ainihin wato umra din a cikin ashhurul hajj yafi falala fiye da yin umra a cikin watan rajab da sai dai kuma game da yin umra cikin watan Ramadan to shi kuma akwai hadithin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar game da yin umrar Ramadan wanda yace tana daidai da ainihin wato shekara wato tana daidai da aikin haji to anan aka ce Annabi bai yi umrar ba a cikin Ramadan duk da cewa ta fi falala saboda ya shagaltu da wasu ibadun waɗanda sun fi muhimmanci fiye da ita umra din sannan kuma ya bar yin hakan ne don sauƙaƙawa da kuma rahama ga al'umma domin aka ce a Ramadan yayi umara kila cincirun dan da ake yi na masu niyyar umara cikin Ramadan kila ya nunku fiye da haka kuma a je a yi ta ture-ture a gwamutsu a samu ainihin wato cinkoso yayi yawa to mun dan fara bayani game da ɗaukar haramar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda muka ce aikin hajjin nasa lokacin da ya yi azama zai yi aikin hajji ya shelanta wa mutane cewa wannan shekara zai aikin hajji wannan ya sa ainihin wato sahabbai da yawa sun yi shiri dan bin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa aikin haji. Haka duk waɗanda suka ji na ɗan gefen Madina, waɗanda suka ji labari su ma duk sun taho dan ayi wannan tafiya da su. Wasu ma kuma sai da aka yi gaba suka tarar da annabi ko suka riske shi akan hanya, dukkaninsu suna so su je aikin haji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. An ce ba za a iya ƙididdige yawansu ba, wasu suna gaban, wasu suna baya, wasu suna dama, wasu suna hagu, iya ganinka. Annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ya fito ne da rana bayan sallar azhar, wato cikin wato a saura kwana shida watan Zulqa'ada ya kare, a inda ya yi sallar azhar raka'a hudu, domin lokacin bai riga ya fara tafiya ba, yana cikin garin Madina sai ya sallar raka'a hudu. Ya yi musu huduba, a cikin hudubar ya yi musu bayanin yadda ake kulla niyyar aikin haji ko umara, ya kuma yi bayanin wajiban aikin haji da kuma sunnonin aikin haji. Da haka bayan ya gama ya yi sallar azhar, sannan kuma ya taje kansa, ya shafa mai, ya sanya izar da rida, ma'ana ya sanya kwarjallansa zanin ɗaurawa da mayafi, sannan ya fita. Bayan ya fito daga garin Madina sai ya da zango ya sauka a Zulhulaifa. A nan Zulhulaifa ya yi sallar la'asar raka'a biyu, domin ya riga ya fara tafiya. Ya kuma kwana a Zulhulaifa, sannan ya yi sallar magariba da isha da asuba da azhar da a Zulhulaifa. Kuma a wannan tafiyar da matansa gaba ɗaya ta sallallahu alaihi wasallam, inda aka ce ya kewaya su a wannan dare da ya kwana a Zulhulaifa. Lokacin da ya yi niyyar zai yi harama, sai ya yi wanka na biyu don ɗaukar harama. Sannan Nana Aisha ta shafa masa turare mai ƙamshin gaske, wato a jikinsa da kuma kansa, har ana ganin ƙyallin almiski ainihin wato wato kan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma gemunsa. Kuma ya daɗe yana ƙamshin wannan turare, saboda ƙanshin da turaren yake da shi, kuma da ya tashi ya yi harama bai wanke ba. To bayan ya yi sallar azhar raka'a biyu, sai kuma ya yi harama da aikin haji da umara a gurin da ya yi sallah ɗin. Walam yunkal annahu sallani lihrami raka'atayn, anan muka tsaya ko? Yawa, ya kuma yi wa dabbarsa ta hadaya alama da za a gane cewa wannan dabbar ta hadaya ce, inda ya rataya mata takalma guda biyu a wuyanta, sannan ya yanka tozanta ɓangaren dama ya sa wani ƙyalle a kai don a gane cewa wannan dabba ce ta hadaya. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإنما قلنا إنه أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صريحا صحيحا في ذلك. ابن القيم يتي أبن دي سامك تي مكا النبي صلى الله عليه وسلم حرم دي كراني كما يند من يبياني ساتن دي وچي تي وآيكين حجي إري أكوني أكوي تمتع أكوي كران أكوي إفراد. To sai Ibn al-Qayyim ya ce abin da yasa muka ce ma annabi ba tamattu'i yayi ba, ba ifradi yayi ba, kirani yayi, saboda hadithai bid'atin wa 20 haditha, yace li bid'atin wa 20 haditha, saboda an ruwaito hadithai 20 da doriya, sarihatan wa'inda suke bayani qarara, sahihatan kuma ingantattu fi zalika, akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kirani. To har ma malamai suka ci gaba da tattaunawa, to kenan kirani ya fi falala tunda shi annabi. Wasu suka ce a'a, tamattu'i ya fi falala, domin shi ma da ya yi kirani din ya ce da ya sani da tamattu'i ya yi, da ya sani da tamattu'i ya yi, amma kuma kirani. Kuma har ma ya umarci sahabbansa da su yi tamattu'i. To mun taɓa yin wani karatu inda a cikin Fathu Rabbil Bariya, wani littafi wanda na sharhin Iziya, inda malamin ya yi jam'i tsakanin waɗannan maganganu guda biyu, ya ce to Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa wa manzansa yin kirani, manzansa shi kuma ya zaɓa wa al'ummarsa yin tamattu'i. Shi kenan an raba, kenan ko? Yawa. Wa labbada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wancan hadithin cewa annabi kirani yayi, Ibn al-Qayyim ya ambace shi a cikin Zadul Ma'ad, wannan littafin mujalladi na biyu, hadithi na 107 da hadithi na 115. akwai kuma abinda Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin Hajj hadisi na 1691, Imam Muslim hadisi na 1227, hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda. Wa labbada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu bil asal, zau ga yayi muku dugo ku cire dugon, sai sa bil gasal ko bil gusul ba haka bane, wannan dugon na gainun ba gainun bane, ainun. Annabi sallallahu alaihi wasallama labbada ra'sahu bil asal wa huwa bil mu'jama wa huwa ma yughsalu bihi ar-ra'su min khatimi ko min khatimiyyin wa nahwihi yuqalladu fihi ash-sha'ru hatta la yantathira hatta la yantashira. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labbada yayi wa kansa talbid, wato ya shafa wani abu wanda kamar gel za ka ga, ko wani mai kamar gel haka za ka ganshi gel, an gane ko wani mai ne da za ka ga ana shafa shi akai gel, to ya shafa wani abu kamar gel, suna yin wani abu in za su yi doguwar tafiyar da ana dadewa ba ai wanka ba da sauransu, to sai mutun yayi talbid. Talbid shine sai a shafa, bayan mutun yayi wanka sai ya tsayar da gashin sa ta yanda ya shafa mai wani abu kamar karo, dan haka zai tsaya a haka, duk abin da ya hau na kura kawai sai dai ya zube, ba zai shiga cikin gashin ba, wannan zai sa kan zai dan dade bai yi datti ba daya, sannan ba za a samu damar kwarkwata ta shiga cikin jikin, ta shiga cikin kan ba. To Annabi sallallahu alaihi wasallam an ce yayi irin wannan talbid din, a wata ruwaya aka ce bil asal, da zuma, ma'ana zuma tunda ita ma tana da irin wannan dankon da ita yayi talbid din, an gane ko. Wa huwa ma yughsalu bihi ar-ras, anan kuma yace labbada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu bil asal aw bil gasal. In ka ce bil gasal shine wa huwa bil mu'jama, in ka karanta shi da dugon kenan, bil gasal shine ainihin wato bil mu'jama, in kuma bil muhmala dai kamar yadda wasu ruwayoyin suka nuna bil asal da zuma. To idan bil asal ne zuma, idan bil gasal ne fa, sai cewa huwa ma yughsalu bihi ar-ras, shi al gasal wani abu ne da ake wanke kai da shi, min khatimiyyin, wato na abin nan soɓarodo shine khatimi, shine hibiscus ko, yawa, to wannan shine khatimi da shi ya amfani wajen yin talbid. Wani hauhi ba shi kaɗai ba da makamantansa, in a yanzu ne sai kawai mutum ya amfani da wannan gel ɗin, in mutum ya shafa wannan gel ɗin shi ma yana daidai da wannan khatimi ɗin, ta yanda in mutum ya sa shi to kansa zai daddale guri guda, ba zai zama warawara ba, musamman su gashin su tunda na Larabawa ne, yana shekin, yana rawa, yana da yawa, ko kuma za ka gan shi yana da ba kamar irin namu ba, so saboda haka nan da nan sai kura da datti ta shiga ciki, to shi ne sai su yi talbid. An gane ko, in mutum ya yi wannan talbid, na san yanzu kila babu irin wahalhalu na ibadar aikin hajji da shi kansa kura, musamman ka je aikin hajji za ka duk gurare an yi musu gine-gine na zamani, an yi gwa ko ina kwalta, da wuya ka iya ganin wani guri mai kasa ko mai kura ko mai kaza, wala'allah ji shi sa waɗannan abubuwan kila yanzu ba a damu da yinsu ba, dan mutum baya iya yin wani datti shahararre a iya kwanakin da zai yi na aikin hajjin kafin ya cire ihraminsa. Amma a wancan lokacin ga tafiyar kafa daga garinku zuwa can, sannan kuma nan ɗin duk inda za a je tafiya ce ta wancan zamanin, akwai turbaya, akwai sahara, akwai kaza, akwai kaza. To in mutum ya yi wannan talbiyar ɗin sai ga duk wata kura ba za ta samu shiga cikin kansa ba, sannan kuma kwarkwata ma ba za ta zauna a cikin kansa ba in ya yi wannan. Da haka shi yasa suke yin wannan yulabbadu bihi sha'ru, da ake daddale kai da shi hatta la yantashira, dan kada kan ya tarwatse ya zamto wata kura ko wani kwaro zai iya shiga ciki. Wa ahalla fi musalla, manzon Allah ya dauki harama a gurin da yayi salla Zulhulaifa kenan, thumma rakiba naqatahu, sannan sai ya hau kan taguwarsa, fa ahalla aidan, sai ya kuma yin harama har wa yau, thumma ahalla aidan, sannan ya kuma yin harama har wa yau, lammastaqallat bihi alal baida, lokacin da dabbar tasa ta yi balancing, ta daidaita da shi a wani guri da ake kira baida, baida موضع ملاصق لذي الحليفة بيداد ونقرين أتنفر ذو الحليفة باين يا حرما أقرن صلى da kuma ya hau kan abin hawansa ya harama da kuma ya fara tafiya ya baro zul hulaifa ya zo baida ya kuma yin harama abinda malamai suka faɗa nan kaga ya harama sau uku kenan ka san tawagar tana da yawa an ce ba za a iya sanin mutum nawa bane kawai sai dai iya ganin ka za a ga mutane to waɗanda suke tare da annabi tunda kuma ana wasu suna can baya wasu suna guri kaza wasu ba su karaso ba da haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ba mutane basu hadu ba gaba daya guri guda su waɗanda suke tare da shi sai ya harama dan su ji yanda ake harama da ya hau kan abin hawa wasu suka kuma karuwa sai ya kuma yin harama dan su ma su ji yanda ake harama da ya ban nan ya kara gaba ya je ainin baida sai ya ga kuma wasu mutanen sun kuma karuwa sai ya sake yin harama akalla in baka ji ta farko baka ji ta biyu in baka ji yanda ake ta biyu baka ji ta uku an fahimta in ba haka ba za ka samu rikicewa to ya harama sau uku kenan yayi a can yayi a can yayi a can ga dalilin da yasa aka ce yayi wannan haramar dan tunda tafiya ce ta farko shi ma aikin hajjin sa ne na farko da haka akwai kuma ya ce khuzu anni manasikako yanzu kowa ya zuba ido so yake ya koyi aikin haji daga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka shi yasa da ya je can wajen da ya sallar sai ya harama waɗanda suke gurin sun ji yanda ake harama da aikin haji ko umra ko hadawa duka haka da ya hau abin hawa wasu sun karu nan ma ya sake da ya je baida nan ma ya kuma yi asalin baida shine as-sahara la shay'a fiha wato sahara inda babu komai nan ake kira baida amma dai wannan baida din wani guri ne wanda kila yana da yanayi irin na wannan saharar a kusa da zul hulaifa da aka annabi yana zuwa gurin sai ya sake yin harama haramar dai guda ɗaya ce ita ce zaka ga ka dauka in mutun yayi sau ɗaya zai kuma maimaita sau ɗaya ne in aikin hajji zaka ce labbaik allahumma hajjan shine niyyar aikin hajji idan umra ce zaka ce labbaik allahumma umratan idan biyin zaka hada zaka ce labbaik allahumma hajjan wa umratan shikenan sai kuma ka shiga ainihin wato gaba ta gaba wannan hadithin wancan hadithin na talbid hadithi ne wanda yake da'ifi hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi talbid hadisin yana da rauni imam abu daud ya rawaito shi a cikin al-manasik hadithi na 1748 hadithin min hadith ibn umar sai yace min haythu ba haythu bane hadith ne min hadith ibn umar radiyallahu anhuma daga hadithin abdullah dan umar wada'afahu al-albani fi sunan abi daud hadisi ne da'ifi wannan hadithin na annabi yayi harama a gurin sallah yayi akan abin hawarsa ya kuma yi a baida hadithi ne sahihi imam ahmad ya rawaito shi a mujallad na 1 hadithi na 200 ko shafi na 260 imam abu daud a cikin al-manasik hadithi na 1770 hadithin abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda sannan ash-sheikh ahmad shakir ya inganta wannan hadithin wanda yayi tahqiqin musnad na imam ahmad وكان يحل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة wani lokaci cikin wayannan haramomin da yayi ai an ce yayi daya a musallahu ko gurin da ya salla yayi daya bayan ya hau kan taguwarsa ya kuma yin daya bayan ya je baida to wani lokaci a cikin wayannan haramomin sai a ji shi yayi harama da aikin haji da umara yuhil bil hajj wal umrati taratan wani lokaci sai ce labbaik allahumma hajjan wa umratan a wani gurin cikin wuraren da ya harama sai kuma a wani gurin sai aka ji ya ce labbaik allahumma hajjan bai faɗi umra din shi yasa wasu suka samu wato confusion cewa ifradi ma yayi ka san akwai wannan sabanin malama akwai wanda suka ce tamattu'i yayi akwai wanda suka ce qirani yayi akwai wanda suka ce ifradi yayi amma zance mafi inganci magana ta sahihiyar magana qirani annabi sallallahu alaihi wasallam to amma gashi ya ce labbaik allahumma hajjan wa umra kaga in a hade su kiranin kenan ya tabbata to amma da aka ce wa bil hajji taratan a wani lokacin kuma sai ce labbaik allahumma hajjan li anna al umrata juz'un minhu domin ai umra wani bangare ce ta na aikin haji to da hakan yace labbaik allahumma hajjan yana nufin hadda umra da haka ba sai ya ambace ta ba domin umarar wani yanki ne na aikin haji famin san makila daga nan ne ma aka ce karana yayi kirani waqila wasu kuma suka ce tamatta yayi tabatu'i ne waqila wasu suka ce afrada yayi ifradi ne saboda wayannan lafuzan da ya dinga amfani da su na ainihin wato harama wa qawlu ibn hazm maganar ibn hazm da yace inna zalika qabla az-zuhri bi yasirin cewa wannan haramar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta kafin sallar azhar da ƴan mintuna wahamun minhu wannan kuskure ne daga ibn hazm kuskure ne daga ibn hazm wal mahfuzu abinda aka kiyaye annahu innama ahalla ba'da az-zuhr manzon Allah yayi harama ne bayan sallar azhar ba kafin azhar walam yaqul ahadun qab babu wanda yace yayi harama kafin azhar an gane ko shine ma'ana walam yaqul ahadun qattu babu wanda ya taba cewa anna ihramahu kana qabla az-zuhri manzon Allah yayi harama ne kafin azhar fala adri min aina lahu hadha ibn al-qayyim yace to shi kansa ibn hazm ban san a inda ya samu wannan magana ta saboda cewa manzon Allah yayi harama ne kafin azhar amma zancen da yake malamai shi suka sani yayi harama ne bayan azhar to bayan yayi harama din nan thumma labba sannan sai talbiya wato wannan karatun zai yi fa'ida sosai kwanan nan ina jin bai fi sati daya ba kuma da dukkan alamu makila ta tashi akwai wata baiwa Allah da ko biya mata akai dai za dai ta je aikin haji sai aka kawo ta waje na bata zuwa bita nace to wani aikin haji za ta yi bata ma san wannan kashe-kashen aikin haji ifradi za ta yi tamattu'i za ta yi kirani za ta yi duk bata da wannan bata san komai ba kuma za ta tafi kuma har zuwa yanzu dai bana jin har nace mata me yasa ba za ta je bita ba sai ta ce ai ba a nan garin take ba jarabawa ce ta kawo ta nan a can bace ba kuma tana za ta je wajen bita na nan bata je ba to da yawa za ka ga mutane aikin hajin yakan zo musu kwatsam ba tare da sun shirya ba to duk kuma wanda ya je aikin haji ba tare da an ilmantar da shi ba to gaskiyar al'amari ɗayan biyu in yayi sa'a yayi ta kalidanci da wanda yake ya iya aikin haji to aikin hajin sa zai iya kai labari ma'ana in ya makalewa wani alhajin da shi ya san aikin hajin a ilmance kuma ya san shi a aikace to sai yana zama shi makaho ne da dan jagora duk abinda wancan yayi shi ma sai in koye ta kalidanci da jahili to jahili ya samu customer shi sa za ka ga wani lokacin ka je aikin hajin ai za ka ga fararen nan ma suna da wannan sai ga wajen mutum daya ya jawo zuga wajen mutum 20 Allahumma Allahumma yana fada suna kuskure wani dogon littafi ko yar takarda aka bashi da sunayen mutane ne wanda suke ake son a yi musu addu'a ne zaka ji bakin ma yana yin kuskure a ciki su ma suna yi in ya bata sun bata ba su san komai ba kaga babban kuskure ne zuwa aikin haji ba tare da mutum yana da masaniya ba shi yasa zuwa bitan nan yana taimakawa sosai saboda bayan a karancan kuma a wajen bita za ka yi ta ganin abubuwa waɗanda an maida su kamar kaje aikin hajjin ana aiwatar da su a aikace to anan sai ga mutum ya samu wayewar kai sosai in ya je aikin hajjin sai ga ba zai rude ba da yawa thumma labba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fara talbiya fa qala me ya fada a talbiyar labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika lak labbaik إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك wannan shine kai kadai zaka dinga yi karka jawo ta zuga kowa ya nasa shi kadai an gane ko yawa zaka wani lokaci sai a dinga yi tare a ko wancan yana nasa wannan yana nasa kowa ya dinga yin nasa labbaik allahumma labbaik na amsa kiranka ya Allah na amsa labbaika na amsa la sharika laka baka da abokin tarayya labbaika na amsa innal hamda lalle yabo da godiya wan ni'mata da duk wata ni'ima laka taka ci wal mulka mulki naka la sharika laka baka da abokin tarayya wannan shine kalmar tauhidi da alhazai kake ta jin suna maimaitawa amina akan hanya akan kaza kalma ce ta tauhidi wannan shine ma'anarta wa rafa sautahu bihadhihi talbiya kuma manzon Allah baya yin kauran murya wajen yin talbiya yana daga muryarsa da yin wannan talbiya din yana yi da karfi hatta sami'aha ashabuhu har sahabbansa suna ji wa amarahum bi amri llahi lahu kuma ya umarce su da umarnin da Allah ya yi masa an yarfa'u aswatahum bitalbiya cewa su ma su daga muryoyinsu wajen yin talbiya ya ka ba rada bane ba a yin shakara wara murya zakai ka dinga daga murya kana yi shi ma ya daga yana yi garin makkan ya kaure minan an je ajita duk ta kaure duk inda aka je wuraren da ake ainihin wato wani a dinga jin alhazai suna ta yi in ka gaji ka huta in ka huta ka ci gaba da yi wannan hadithin Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin Al-Manasik hadithi na 1814 Imam Tirmidhi a cikin Hajj hadithi na 829 Ibn Majah a cikin Al-Manasik hadithi na 2922 hadithin As-Sa'ib Ibn Yazid radiyallahu an wa sahahahu al-Albani fi hadhihi sunan wa kana hajjuhu ala rahlin la mahmila wazamilatuhu tahtahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aikin hajjin sa ne ala rahalin akan sirdi la mahmila wanda babu darbuka akan sa yayi aikin haji akan dabba ya hau kan sirdi babu darbuka an san darbuka ko na'am ne darbuka Na'am. Yawwa dan ɗakin nan na kan raƙumi. An gane ko? Za ka ga yawanci matafiya a wancan lokacin musamman in za a yi tafiya da mata. To za ka ga wani dan kamar ɗaki haka an dora shi akan raƙumin mutum yakan shiga ciki ba za a gane a saki labule ba za a gane waye ba ci ba za a gane mutum yana ciki ba. Wannan shi ake kira da hudaj. A larabcin da aka fi sani ana kiransa hudaj. Wannan haudaji din da ake kira haudaji shine wannan darbuka din. To la mahmila wannan ma'ana abun hawansa sirdi ne kawai babu wannan darbukar akai wa zamilatuhu tahtahu abar hawarsa tana karkashin sa ma'ana yana kanta wa qad ikhtulifa fi jawazi rukubil muhrim fil mahmil malamai ma sun yi sabani game da halaccin mai harama da aikin haji zai iya shiga cikin darbuka wannan dan dakin na raƙumi zai iya shiga ciki wal amariya da wannan gadan amarya shine amariya za ga ko turawa suna da irin wannan za dauko amarya waye za ganta akan wani akan raƙumi ko doki sannan kuma akwai dan abu da aka dauko ta kamar karaga wannan shine amariya to malamai sun yi sabani shin mutum ko saboda zafin rana ko saboda mulki da kasaita zai iya yin harama da aikin haji kuma ya shiga cikin wannan dan dakin na darbuka ko kuma wannan dan daki wannan dan karagar wanda ake doro amarya akai a doro ta akan doki ko araqumi wa nahawihi ma da makamantansu to malamai sabani suka yi wasu suka ce babu laifi mutum zai iya hawa wasu kuma suka ce ba zai hawa ba وخيرهم صلى الله عليه وسلم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة من زن الله صلى الله عليه وسلم يا باس زابي يا يند ذاسي هرما دا أيكن هجي سكان أيكن هجي قداؤكو قوني متن يهي تمتعي قوي يهي كراني قوي يهي إفرادي من فتتوا تمتعي شيني ين أمرا دا فرقو إنك غما كوروري هرمكا ranar 8 ga watan Zulhijja yawmut tarwiya sai ka sake kulla niyyar aikin haji sai ka shiga cikin ayarin alhazai sai ku tafi Mina ka kai aikin haji wannan kai haka kai tamattu'i in dai a cikin watannin aikin haji misali yanzu da kaje a watan Sallah watan Shawwal sai kai umra da kai umra sai kai zaman ka a cikin garin Makka da niyyar sai kai aikin haji zaka dawo kaga wajen wata nawa kai tun Shawwal kana can to yanzu in aikin haji ya zo kai niyyar aikin haji kadai kaje kai to kai tamattu'i domin kai umaraka a watannin aikin haji watannin aikin haji guda uku ne Shawwal Zulqa'da Zulhajj to in dai mutun yayi umara a cikin wannan lokacin sannan an samu interval mai tsawo ne ko mara tsawo daga baya kuma yazo ya harma ya aikin haji ya zama me tamattu ya zama aikin hajjin tamattu shi kuma qiran babu interval umarar da aikin hajjin zaka hada kai bai daya kawai sai dai in ka zo dawafi daya zaka yi ya isa umarar ya isa aikin haji in ka zo sa'ayi daya zaka yi sa'ayin ya isa wa umara ya isa ruwa aikin haji an gane sai kuma ifradi shine niyyar aikin haji kadai sannan duk guda biyun can sai kai hadaya amma shi ifradi ba hadaya an gane ko shi ifradi ba hadaya wanda yaje yayi aikin haji kadai ba tare da umara ba babu hadaya amma wanda yayi tamattu'i zai yi hadaya wanda yayi kirani zai yi hadaya thumma nadabahum 'inda nunuwihim min makkah sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabbansa shine nadabahum ya kira su aida'ahum ya kira su 'inda dunuwihim min makkah lokacin da suka zo dab da shiga garin makkah ila fasqil hajji wal qiran kiran da manzo Allah ya yi wa sahabbansa yace wato su warware niyyar aikin hajjin su su warware niyyar qiranun su ila al umrati su mayar da ita ta koma umra liman lam yakun ma'ahu hadiyun ga wanda ba shi da abin hadaya a tare da shi an gane ko ma'ana lokacin da aka yi wannan tafiyar shi sharadin kirani ko kuma daga cikin dokar kirani sai ka taho da dabbar hadayar ka tare da kai to kaga yanzu in ba a garin makka kake ba ko nan kurkusa wanda zaka abin nan yawo da rago kadai ai zai wahalshe ka ko yanzu a ce daga nan sai ka tafi da ragonka an sa shi a cikin jirgi an masa abin nan shi ma an ma ticket ya tafi kaga akwai wahala ko kuma a can daga miƙaci ka taho da ragonka zuwa ka taho da shi miƙaci ka dauki harama ka taho da shi to sai ya zama na tun a wancan lokacin ma da tafiyar ƙasa ce Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne yazo da abin hadaya sai Abu Talha in ban manta ba su kadai ne suke da abin hadaya an fahimta to tunda su kadai suke da abin hadaya kaga su kadai suka cika requirement din su yi kirani to kuma ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun kwadaitu akan su kam irin aikin hajjin Annabi irin sa zasu to sai da aka zo dab da garin ainin makka sai annabi ya ce to duk wanda bai taho da abin hadaya ba maganar yayi aikin haji irin nawa bata taso ba domin yin aikin haji irin nawa sharadin sa sai ka koro har dabba ka ta hadaya dan haka kenan sai ku hakura da yin irin nawa domin naga duk ba ku zo da abin hadaya ba har da yaga sun shiga damuwa yace la wistaqabaltu min amri mastadbartu da ba dan na riga na himmantu na yi kiranin nan ba na riga na yi haraman nan to ni ma da na janye na koma baya dan in yi tamattu yi irin naku dan hankalinku ya kwanta su sun ci burin su irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma ba su zo da abin hadaya ba da haka ana zuwa dab da shiga maka sai ce to duk wanda ba shi da abin hadaya ya warware waccan niyya da ya dauka ta cewa zai yi aikin hajjin kirani domin shi kirani sai ka koro abin hadaya da haka yanzu ku mayar da ita umra sai dai ku yi tamattu'i kenan yanzu ku mai da niyyar ku ta koma umra in kuka yi umra sai ku warware harama ku sannan lokacin aikin haji sai ku sake sabuwar haramar aikin haji sai ku yi aikin haji kun ga kun mai da niyyar ku ta kun aikin hajin ku ya koma tamattu'i maimakon kirani Allah ya sa kuna gane wannan ba zaurance nake ba ko to shine yake cewa thumma nadabahum 'inda dunuwihim min makkah sai manzo Allah ya kirayi sahabbai lokacin da suka zo kusa da garin Makka ila fasqil hajji yace so su bata aikin niyyar aikin hajjin su warware ta wal qiran da wannan qiranin da suka yi niyya ila al umra su mai da ita umra amma wannan dokar ta shafi liman lam yakun ma'ahu hadiyun ga wanda bai taho da abin hadaya ba thumma hattama zalika alaihim 'inda al marwa annabi ya ga har yanzu wasu fa ba su warware haraman nan ba to da yazo wajen dutsen marwa ya lura cewa akwai wanda ba su cika ka'ida ba kuma sun ki warware wannan haramar ta su kamar yadda ya bada umarni to anan ne ya wajabta an gane ko ya wajabta musu wato warware wannan harama su fasa yin kirani su mayar da niyyar su ta koma tamattu'i ta hanyar fara yin umra sannan sun gama umra su warware sannan su sake sabuwar harama su dauki aikin haji ko kuma a can baya da muka ce thumma nadabahu inda dunuhum min makka da farko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mustahabbantan musu yace musu an ya so musu da su da suka zo dab da garin Makka sai ya mustahabbantan musu da su warware haramar aikin hajjin kirani su maida ita tamattu'i to da yaga wannan option din da ya ba su basi ba to da aka zo Marwa kuma sai ya tilasta ya wajabta ya ce wajibi ne ga duk wanda bai zo da abin hadaya ba ya warware haramar ta kirani ya mayar da niyyar aikin hajjin sa ta koma tamattu'i domin in tamattu'i ne baka makara ba abinda zaka yi kawai fara yin umra in kai umra ka gama umra abu hudu ne harama tawafi sa'ayi aski ko sai da kai wannan ka gama umra da ka gama wannan sai ka gama umra sai ka warware harama sai ka ci gaba da sa kayanka na gida yaumut tarwiya ranar 8 ga watan Zulhijja to nan kuma sai ka sake yin wanka sai ka mai ka cire dinkaccen kaya sai ka sa ihrami zanin daurawa nan da mayafi sai ka ce labbaika allahumma hajja ya Allah yanzu kuma wancan umra nayi to ya Allah na kuma amsa maka yanzu zan yi aikin haji sai ka shiga cikin taron alhazai sai ku ci gaba da aikin haji an gane wa waladat asma'u bint umaysin muhammad ibn abi bakrin Asma'u bint Umayis matar Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu sai ta haifi Muhammad ibn Abi Bakar radiyallahu anha a wannan tafiya ta aikin hajjin anan tayo fa amaraha sallallahu alaihi wasallam an taghtasila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya umarce ta da ta yi wanka wa tastathfira bi thawbin ta kuma yi kunzugu bi thawbin da tufafi wa tahruma ta yi harama wa tahilla ta dauki niyya ma'ana ta zo an zo dab da nan gurin sai ga nifasin ta yazo ma'ana sai ta yihu kaga kenan yanzu jinin nifasi yazo mata to tunda jinin nifasi yazo mata ya za ta yi sai annabi ya ce ki wankan harama in kika yi wankan harama da aikin haji sai kuma ki kunzugo ma'ana ki shiri irin na mata wanda suke yi dan kada jinin al'ada ya dinga zuba ki sa fat ki rufe inda jinin zai dinga zuba sannan kuma sai ki dauki haramar umra ko aikin haji wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi a cikin Hajj hadisi na 1217 hadisin Jabir radiyallahu anhu fa fihi jawazu ghusl al-muhrim wa anna al-ha'idha taghtasil wa anna al-ihrama yasihhu min al-ha'id fa fihi a cikin wannan hadisin na Asma'u bint Umays muka fahimci ghusl al-muhrim ashe mai harama da aikin haji zai yi wanka domin yanzu ita annabi ya ce ta yi wanka wani wanka ai yanzu ta haihu tana cikin jinin ne bai dauke ba wai wankan jinin nifasi bane to wani wanka annabi ya ce ta yi wankan harama ne a cikin wannan hadisi mun fahimci halaccin yin wankan harama da umra ko wankan harama da aikin haji daya sannan abu na biyu mun fahimci wa annal ha'idha taghtasil ashe koda mace mai haila ce ita ma za ta yi wanka wankan ba na daukewa haila bace domin haila ba ta dauke ba wanka ne na harama wa annal ihrama yasihhu min al ha'id kuma da wannan ne muka fahimci ashe yin harama da aikin haji tana inganta koda mace tana jinin al'ada ma'ana jinin al'ada da yazo mace ba zai dakatar da ita daga yin harama da aikin haji ba za ta yi harama da aikin haji kuma dukkan abinda alhazai suke yi za ta yi kawai ba za ta yi dawafi bane a dakin Allah har sai ta yi tsarki haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa nana Aisha if ali ma yaf'alu alhajj ghaira annaki la tatufi bil bait hatta tatuhuri yace ki duk abinda kike ga alhazai sun yi in za a je mina a je da ki in za a zo Muzdalifa abin nan Arfa a taho da ke in za a je kwanan Muzdalifa a kwana da ke in za a je Jifa ai Jifa da ke duk abin da alhazai suke yi ke abin da kawai ba za ki ba dawafi a dakin Ka'aba har sai kin yi tsarki thumma sara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yulabbi bi talbiyatihi almadhkura sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi
وهو يلبي يناين تلبية بتلبيته المذكورة دا ونن تلبية تاسا دي دا اكا أمبتا لبيك اللهم لبيك دازو والناس معه متانين دا سكي تاردشي يزيدون فيها وينقصون وسسنا أكارا وأكن تلبية دا النبي سنا ينكاري أكنتا وينقصون وسكم سنا رجي وابتكيس انت النبوة ونذا اكا كمان والرقباء إليك والعمل wani daga cikin sahabbai yana jin Abdullahi dan Umar bayan labbaika Allahumma labbaik yayi sannan yana cewa warragabau ilaika wal amal yana karawa da wannan da haka sai shi ga abin da yake karawa wani zaka ji shi ma yana kara wani zikirin akan haka wani kuma yana ragewa daga talbiyar da annabi yayi wa huwa yuqirruhum amma da annabi ya tabbatar da su bai yi musu inkari ba wala yunkiru alaihim bai musu inkari ba to rashin yi musu inkari sai ya nuna ashe ana iya karawa akan talbiyar ana iya ragewa domin da yayi inkari to sai a ce karka kara karka rage yanda annabi yake ka tsaya iyana amma a babun talbiya kana iya ka kara wani zikirin ko kuma ka rage daga yanda ake yi kana iya ta cewa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik kai ta yin haka lamane ba abin da zai hana ka yin haka kaga bata kai tsayin wanda annabi ya ba sannan zaka iya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak labbaik allahumma labbaik war ragabau ilayka wal amal haka iya kara an gane ku ma'ana dai tunda annabi ya tabbatar da su akan karin da suka yi a talbiya da ragin to kaga kenan a babin talbiya dan mutun yayi kari ko yayi ragi babu komai wannan hadithin Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin Hajj hadithi na 1549 Imam Muslim a cikin Al-Hajj hadithi na 1184 Abu Dawud a cikin Al-Manasik hadithi na 1812 hadithin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda falamma kana bir rauha lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wani guri da ake kira rauha rauha hiya mahattatun lil qawafil wato wata wajen wani yada zango ne ga matafiya wa man diqatun wata kamar wata tasha ce kana sallallahu alaihi wasallam yanzilu biha manzo Allah yana sauka a wannan gurin rauha idza arada al umra aw al hajj in yana nufin zai tafi aikin umra ko aikin haji ko kuma lokacin dawowarsa daga yaƙe-yaƙe in ya dawo daga yaƙi ya zo rauha yana yada zango anan a huta a yi sallah a yi kaza sannan a tashi a yi gaba akwai hadisi da yawa da suka zo da magana game da rauha to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wannan wuri da ake kira rauha ra'a himara wahshin sai manzon Allah ya ga wani jakin dawa aqiran yaqi gaba yaqi baya shine aqir la yataqaddam wala yata'akhkhar li khawfin ya kasa gaba ya kasa baya saboda tsoro saboda bai yi aune ba kawai sai ga sahabbai da annabi ga an taho da yawa da aka sai takure guri guda ya kasa gaba ya kasa baya saboda tsoro shine aqiran qala manzo Allah sai ya ce wa sahabbai da uhu ku kyale shi fa innahu yushku an yati sahibihu me shi yana dab da zuwa faja'a sahibihu sai ku ga me shi din yazo fa qala sha'anukum bihi sai ce gashi nan ku shashagalin ku da shi fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abubakar sai manzo Allah ya umarci sayyidina abubakar fa qassamahu bainar rifaq sai sayyidina abubakar ya karkasa aka yanka wannan jakin dawa aka raba naman sayyidina abubakar ya rarraba shi tsakanin wannan ayari na mahajjata da za a je aikin haji wannan hadithin Imam Ahmad ya ruwaito shi mujalladi na 3 shafi na 452 Imam An-Nasa'i a cikin Al-Manasik hadithi na Manasikil Hajj hadithi na 2818 Imam Malik a cikin Muwatta a babun haji hadithi na 82 hadithin Umayr ibn Salama Ad-Damri Al-Bahazi radiyallahu anhum wa sahahu Al-Albani Shak Albani ya inganta wannan hadithin a cikin Sunan An-Nasa'i fafihi jawazu aklil muhrimi sayyid al-halal to a cikin wannan hadithin zamu gane ya halatta mai harama da aikin haji ya ci naman da halali ya farauto al-muhrim wanda ya harama da aikin haji halal wanda bai yi harama ba, koda shi ma yana cikin mahajjatan zai je aikin haji amma bai riga yayi harama ba, sunansa halal. In kun tuno akwai hadithin Qatada wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma suka taho da yawa za su je aikin haji, Annabi sai ya aiki su Qatada wajen wata bukata, da haka sai ya ce khuzu sahil al-bahr, ku bi ta gefen wannan kogin ma hadu da ku can gaba. To lokacin da suka bi ta nan gurin sai suka ga garken ainin jakunan dawa, dan haka Qatada sai ya bi ɗaya daga cikin raƙuman nan jakunan dawa, sai ya bi su da gudu akan doki sai suka bazama, da ya ga ba za su kamu ba sai ya sa kibiya sai ya harba ɗaya daga ciki sai ya faɗi. Da haka suka tsaya a gurin suka gyara suka gasa suka fara ci, sai suka ce to ai mun fara gaban kanmu mun ci ba mu tambayi manzon Allah ba, shin za mu ci ko ba za mu ci ba, sai suka ɗebo sauran naman sai suka taho, sai suka riski Annabi sallallahu alaihi wasallam suna haɗuwa da shi, sai suka ba shi labarin abin da ya faru. Sai ya ce lokacin da kuka kafarauto wannan a cikinsu wasu sun yi harama wasu ba su yi ba, shi Abu Qatada bai harama ba, aka ce a cikinsa akwai wanda ya umarce ka kafarauto? Ya ce a'a. Akwai wanda ya nuna maka? A'a. Akwai wanda ya taimaka ma wajen farautowar? A'a. Sai manzo Allah ya ce ku ci daga wannan naman in akwai ragowa mu ma ku bamu. Wannan sai malamai suka ce yana nuna in ba kai kafarauto ba, ba da sunanka aka farauto ba, baka taimaka wajen farautowar ba, duk da kayi harama da aikin haji, tunda shi wanda ya farauto bai harama da aikin haji ba, zaka iya ci. An fahimci wannan? Shine abin da ya faru anan. Abin da ya faru kenan anan. Da haka da suka mutumin yazo sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai wannan ku sha shagalinku ku yi sha'aninku da shi. Da haka manzon Allah sai umarci sayyidina Abubakar, sai aka rarraba ainihin wato nama. A cikin wannan ba wato hadithin akwai halaccin cin naman farautar da halali ya farauto ga mai harama da aikin haji, amma sharadi idza lam yasid li ajalihi, in ba dan shi ya farauto ba. Shi yasa akwai wani hadisi na Layth binan bin Jathamah al-Laythi, Sa'ab bin Jathamah al-Laythi, wannan As-Sa'ab bin Jathamah al-Laythi wata rana yana abuwa ko wani gari wani guri da ake kira Waddan, sai ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karfatar jakin dawa na farauta, da ya kawo Annabi sai Annabi ya karba. Da Annabi ya ga ya dan damu ya yi wa Annabi kyauta kuma Annabi bai karba ba, sai Annabi ya masa bayani ya ce ka yi hakuri, wato abin da ya sa muka dawo maka da shi ba rena maka ba, mun dawo ma da shi ne saboda mu mun riga mun shiga harama da aikin haji. Sai malamai suka ce Annabi ya gane cewa Sa'ab bin Jathamah al-Laysi ya farauto ne dan Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shi kuma idan kai mai harama da aikin haji ka fahimci wannan mutumin da bai yi harama da aikin haji ba ya farauto abin farautar ne saboda kai, to ba za ka ci ba. Ina fata an gane. To abin da ya faru kenan. Da haka idan ba saboda kai aka farauto ba za ka iya ci. Wa yadullu ala anna as-sayda yumlaku bil ithbat. Wannan hadithin sai ya nuna cewa ashe naman farauta ana iya mallaka sa in an tabbatar. Bil ithbat, ta hanyar tabbatarwa, ka tabbatar ba dan kai aka farauto ba kawai, shi yayo farautar sa ne dan bukatar sa. Da ya farauto kuma sai ya zo ya san maka a ciki ko ya kawo maka kyautar wani abu a ciki, babu laifi za ka iya karba ka ci, ba kai ka farauto ba, ba kuma kai ka sa a farauto ba. Thumma madha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce. Hatta idza kana baina Ruwaitha wal Araj, har sai da manzo Allah ya zo wasu wurare tsakanin Ruwaitha da Araj, sunan wurare ne. Idza zabuyun, sai ga wata barewa, haqifun atakure ita ma, fi dhilli shajaratin, a inuwar wata bishiya, fihi sahmun, amma fa an harbe ta da kibiya, gata nan ta takure a gindin wata bishiya an harbe ta. Fa amara rajulan an yaqifa indah la yuribuhu ahadun wal farqu bainahu wa bainal himar annahu lam yu'lam anna alladhi sadahu halalun. Sai Annabi ya tsayar da wani mutum guda daya cikin sahabbai indahu, a wajen wannan barewar, la yuribuhu ahadun, yace kada wato yuribuhu ahadun, kada wani ya sanya wani kokonto game da wato wannan dabbar ta bare wannan ma'ana annabi ya tsayar da wannan kaga can an ce an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sun ga jakin dawa mai shi kuma yace musu mai sha'anukum bihi kaga yanzu wannan suna da yakinin cewa farautar sa akai kuma wanda ya farauta ba a cikin su yake ba to amma yanzu ga wata barewa a takure an harbe ta ba sani ba cikin sahabbai tunda tawagar da yawa cikin sahabbai ne wani ya harbe ta ko kuma baya cikin tawagar wanda suka yi harama da aikin haji cikin wanda ya harbe ta sai annabi ya tsaye da mutum guda ya ce ka tsaya dan kar a shiga kokonto kada wani ya kawo mana kokonto tsaya a tabbatar idan wanda ya harbe ta baya cikin mu to za mu iya ci in wanda ya harbe ta yana cikin mu to shi ma yayi harama da aikin haji ba za a ci ba to wal farqu bainahu wa bainal himar to kila wani ya ce to me bambancin wannan hadithin da wancan wanda muka karanta da zu sai aka ce bambanci tsakanin wannan da wancan jakin annahu lam yu'lam anna alladhi sadahu halalun annahu lam yu'lam saboda ita wannan barewar ba sani ba anna alladhi sadahu shin wannan da ya farauce ta halalun bai yi harama da aikin haji ba ko yayi kun ji bambanci tsakanin wannan da wancan da haka in wanda ya farauce ta da wan sahabin da aka tsayar an tsaye da shi ne dan yayi verifying in wanda yayi harbe ta halali ne za a ci in ba halali bane muhrim ne ba za a ci ba kun gane bambancin wannan da wancan to ina ganin lokacin yayi ko da saura to sai mu tashi thumma sara hatta idza nazala bil arj ko insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta